إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قارئ بولي وألّا مرحباً سيكي واللي إخام وانا بيوكتي بس جابو ريشن وانا كنية ورسولنا ريشن wannan kulliya da jama'a da zai da wannan da shi kun hausa da yadda kuma saboda kamar yadda aka sani da kuke wa yau ne insha Allah za a yi da karatu da yake nuna da za ta yi kuma da ba a wannan majalisi da fatan Allah mun yi shi ya abubuwan da aka ya zamanto masu fa'ida masu amfani a gare mu. Hakika, kafin na ci gaba da jan hankali, muna tare da ciyaman na kwamitin wannan masallaci, Malam Khalid Jibrin, wanda ni dai tun tasowata a harkar addini na san shi, harkar addini kuma su suka dora mu akan ayyuka musamman abin da ya shafi aikin agaji, shine kuma ɗaya daga cikin shugabanni masu lura da agaji a wannan karamar hukuma ta Katagun Local Government. Muna fata Allah ya kara masa lafiya, kara masa imani. Mu da muke bayan su, Allah ya karfafe mu, ya dora mu akan abin da yake daidai. Kusan jan hankali da aka ce na ja hankalinku wanda ya shafi neman ilimi, musamman ku mata. Mata su ne jagorancin al'umma, yake hannunsu. Da zarar mace bata sami ilimi na addini yadda za ta tarbiyyantar da al'umma ba, sai ga al'umma ta lalace. Yana daga cikin abin da malamai suke yawan faɗakarwa a kai shine cewa idan mace ta gyaru to al'umma ta gyaru, idan mace ta ɓaci kuma to al'umma ta ɓaci. Za ku yarda da ni idan kuka lura cewa yawanci maza abin da ya shafi neman ciyarwa, fita nema, a su aka dora. Mace ba a dora mata ta fita nema ba, amma namiji sai aka ba shi dama ya ringa fita yana nema. To in ya fita din nan, waye suke tare da yara? Mata ne. Don haka ashe kenan akwai bukatar mahimmancin neman ilimin na mace, sanin addini, sanin dokoki da Allah madaukin sarki ya saukar a cikin Alkur'ani mai girma. Idan kuka lura za ku yarda da ni cewa dukkan a cikin Alkur'ani babu yadda aka ambaci suratul Rijali, ko akwai suratul Rijali? Babu suratul Rijali, amma akwai suratul Nisa'i a cikin Alkur'ani mai girma. Me yasa? Saboda mahimmancin mace a rayuwar al'umma gaba daya. Ku lura da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin gwagwarmayar da mata suka bayar wurin ci gaban addini da ɗaukakar sa, to yana da yawa. Hatta a zamantakewa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matansa, wani lokaci yakan nemi shawarar matansa. Ku duba abin da ya shafi sulhu na Hudaybiyya da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma Qurayshawa mushrikan wannan lokaci. Ya zamanto sun hana manzon Allah shiga Makka kamar yadda yake a tarihi. Allah madaukin sarki ya nuna wa manzon Allah mafarki cewa zai shiga Makka, zai kuma yi tawafi, zai yi umara. Don haka sai ya shirya da shi da rundunarsa suka taho, suna tahowa. Mushrikan Makka suka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito, don haka sai suka tare shi suka ce ba zai shiga ba. Yace ba da yaki yazo ba, duk da haka dai suka hana shi. Ya aika sayyidina Usman radiyallahu anhu akan ya sanar da Qurayshawa cewa shi fa ba niyyar yaki yazo ba, amma duk da haka sai suka hana shi. Sai zamanto an zo an tsara wani yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa cewa a wannan shekarar manzon Allah ba zai shiga Makka ba, sai wata shekarar manzon Allah ya yarda. Aka ce duk wanda ya musulunta daga cikin Qurayshawa ya zo wurin manzon Allah, to manzon Allah mai da shi. Manzon Allah ya ce ya yarda da wannan. Aka ce kuma duk wanda ya yi ridda daga cikin musulmai ya koma cikin Qurayshawa, to ba lalle ne Qurayshawa su mai da shi ba. Nan ma manzon Allah ya ce ya yarda. Kun ga waɗannan doko, waɗannan sharuɗa sai yi nawi a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya musu nawi har ya kasance suna jin ba daɗi, sai manzon Allah ya ce to kowa ya tashi yanka hadayarsa ya aski, kowa ya tashi ya aski. Amma ba su kula manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, saboda nauyin wannan sharɗin da Qurayshawa suka ɗora. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin matansa ya sami matarsa Ummu Salama, yake cewa musulmai fa sun zama wani abu, ina umartansu sun ki aikatawa. Shawarar da Ummu Salama ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ka rabu da su, je ka fara yi, idan ka fara yi zaka ga sun yi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yi aski, ya yanka hadayarsa a wannan lokacin. Nan da nan sai aka fara rige-rige ana yi. Kun ga da shawarar me? Da shawarar mace. Manzon Allah ya yi amfani da ita. Gashi a shi ake saukar da wahayi. Duk abin da Allah yake so manzon Allah ya kasance ya sanar da al'umma, yana aikowa a mala'ika Jibril ya sanar da shi. Amma a wannan karan sai ya nemi shawarar matarsa. Ashe kenan mata suna da wani matsayi da za su ainihin aiwatar a zamantakewa na al'umma gaba ɗaya. In ya zamanto mace ba ta da ilimi, to za ta tashi ta ɓata al'umma ne. Domin me? Duk lokacin da aka ce mace ba ta da ilimi, to za ka ga rayuwar gidanta ma kwata-kwata, babu tsari kwata-kwata. Ana yin gabar suna yamma. Don haka wajibi ne a kan kowa da kowa, musamman ku mata, a tashi a nemi ilimi. A nemi ilimin addini, kuma ilimin addinin yana da zurfi. Abin sha'awa ne ka ga mace tana jawa aya da hadisi, tana fassarawa da maganganun malamai, da maganganun magabata. To wannan gaskiya abu ne mai abin sha'awa, abin burgewa. Don haka Allah madaukin sarki ya kara muku imani ya kara muku ilimi. Shi ilimin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wajibi ne akan kowane musulmi da musulma, ba daukewa kowa ba. Lokacin da muka tashi kafin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah ta fara wa'azi, ai dama ta ba san su da karatu ba, za ku yarda da ni mata ba san su da karatu ba. In ka ga mace ta yi karatu matar malam, kai matar malam din ma yanci bata karatu. Saboda me? A lokacin ba a karantar da su yadda cewa ilimin mace wajibi ne ba. Mace ta yi ilimi wajibi ne. Abin da yake wajibi kuma dole ne a sauke shi. Idan mutum bai aikata shi ba, Allah zai tambaye shi. Shi yasa a zamantakewa duk lokacin da ya zamanto mace ba ta da ilimi, ba ta san yadda za ta tarbiyyantar da yara ba, ba ta san yadda za ta ainihin biyayya ga mijinta ba, ba ta san yadda ake wankan gawa ba, ba ta san yadda ake sallah ba, ba ta san yadda ake tsarki ba, to gaskiya ta zama maciciya. Domin jahili macicci ne. Ko da ku gashi za a ga mutum yana tafiya da ransa, to macicci ne. Don haka ashe kenan wajibi ne ga mata ku tsaya ku nemi ilimin addini, yadda za ku tarbiyyantar da al'umma, ku dora su akan abin da yake daidai. Alhamdulillahi a yanzu ilimi ya wasu a ko'ina. Za ka samu a rediyo za ka ji ilimi, a wurin wa'azi za ka ji ilimi, in ka sa kaset za ka ji wa'azi, za ka ji tafsirai kala-kala na malamai, gashi nan barkatai. Don haka a je a nemi ɓangaren abin da ya shafi ilimi ta waɗannan ɓangarori, ko dai a samu malamin da zai ba da lokacinsa, ko makaranta ta Islamiya da ake yi a daure a je ana koyon ilimi. Abin mamaki za ka sha abin mamaki, wasu tambayoyi da ake yi a wurin tafsiri a nan da ake da malam magaji yake yi a nan masallaci, abin takaici ne ka ji irin wannan tambayoyin. Yanzu jiya wata ta yi tambaya ta ce, malam mace in tana period za ta yi azumi? Ku ji wannan tambayar. Wai malam idan mace tana period za ta yi azumi? Abin mamaki ne, ai wannan an wuce irin wannan tambayoyin. Matsala musamman ma matan aure, mu da muke karantar da ɗalibai a Islamiya za ka sha mamaki, yaran ku gashi nan sai ga yarinya budurwa 'yar shekara 19 17 ba za ta iya karanta Alkur'ani ba. Abin takaici ne wallahi, ba za ta iya da buɗe Alkur'ani ta karanta ba. Gasu nan kuma wai an yi kusan aurensu, wata ma tana aji ɗaya, mun sa ta aji ɗaya ko aji biyu, ana koya musu alifin ba'un, amma sai a zo ana cewa za a yi aurenta. Me za ta koya, me za ta yi a gidan mijin? Ba ta iya karatu ba, ba ta san kabili da ba'adi ba. Ashe kenan wajibi ne a gare ku, a gare mu gaba ɗaya, mu tashi mu nemi ilimin addini, mu koyar da ƴaƴanmu. Magabata yawanci za ka ga ƴaƴansu suna koyon ilimi ne a wurin iyayensu mata, iyayensu mata ne suke koya musu ilimi. Saboda me? Saboda sun tsaya sun koya a wurin mazajensu ko a wurin iyayensu. Don haka wallahi abin takaici ne in ka ga gasu nan suna yawo amma babu komi a kwakwalwar, sai talle. Yawanci mun fi ba da ƙarfi akan abin da ya shafi boko. Yarinya za a sa ta a firamare, za ta gama primary ta gama secondary, amma in an tashi abin da ya shafi ilimi na addini wanda za ta warware gyaran sallah da tsarki da sauransu, babu shi. To wace irin al'umma ake so a samar? In dai ya mace ɗan shekara 18-15 bata san yadda ake tsarki ba, bata san yadda idan jinin al'ada ya zo mata ya za ta yi ba, kwana nawa za ta yi, bata sani ba, ashe kenan akwai matsala. Don haka ku dage, ku nemi ilimin addini, ku shiga Islamiya, ku shiga makarantu, ku shiga wuraren da ake koyarwa, musamman gashi nan mata yanzu suna koyar da mata. Damu ne ake dora mana mu je mu koyar da mata. To amma yanzu alhamdulillah akwai matan da suke koyarwa da mata. Akwai makarantu na mata da sauransu. Da alhamdulillah da lokacin da muke koyarwa a makaranta ta Baba Kafinta Islamiya na matan aure, zaka ga malamai bai halatta ba sai ga malami ya juya bayan sa yana koyarwa. Haka ake yi ko arama? To juya baya ake yi sai alaji inuwa suna koyar da ahalari ake koyarwa. Awwalu ma yajibu alal mukallafi tazyiru imanihi, ko to kun ga shekenan wajibi ne a koyar da mata su san menene addini, menene Allah yake so su aiwatar, wani irin dokoki ake so su kasance a gidajensu. Don haka ina jan hankalinku, ina jan hankalinmu gaba daya, mu dage mu nemi ilimi ta hanyar makarantu da wuraren da ake koyar da ilimi, sannan kuma bayan an nemi ilimin ayi aiki da shi, shine babban abu. Bayan ka kin nemi ilimin, to zamanto kina dabbaka abin a gidanki ta yadda yara za su tashi da sanin cewa mamana gashi malama ce kuma tana kokarin aiwatar da abin da ta karanta. Ta yaya ne ne za ku tarbiyyantar da yaro ba tare da kun san ilimi ba, kun san addini ba? Yaro kwakwalwarsa kwakwalwa ce wanda take kamar ta dabba, saboda ba zai san menene mai kyau menene marar kyau ba. Shi yasa aka hana iyaye su ringa yin wani abin da yake ba mai kyau ba a gaban yaya, domin tashi za su yi da wannan ɗabi'ar. Ai na ga mamana tana yi, ko kina zagin miji, kina zagin ubansa, ko kina cin mutuncinsa a gabansu, sai su ga sai ki sai su a dama. Haka ne a dama haka ake, domin in ta je gidan wani haka za ta yi wa nata, saboda ta ga mamanta tana yi. Saboda haka ina jan hankalinku, mu tsaya mu nemi addinin Allah, mu nemi ilimin addinin Allah, mu tsaya mu yi aiki da shi, domin shi ne dacewa a nan duniya da lahira. Domin amfanin neman ilimin shi ne ka yi aiki da shi domin ka dace ka samu aljanna. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu dacewa mu samu aljannar Firdausi madaukakiya, wanda Allah madaukin sarki ya tanada wa masu aiki. Ina ga ba sai na tsawaita ba, zan dakata a nan, zan ba da dama ga shi arama ya dora daga inda na tsaya. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها